Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Ina wa mai sauraro maraba da sake dawowa shirinmu na yau. Cike nike da farin ciki, sa'an nan na ba da gaskiya kai ma kana da farin cikin kasancewa tare da mu. Ina ba da gaskiya, Ubangiji zai ba mu ginuwa a shirin na yau. Ka yi ƙoƙari ka bi mu daga farko har ga ƙarshen shirin. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Gamu tuana cinye mu
da jiki
dubi yadda gudawar ta ramar da shi kaka
kin bashi ruwan gishiri da suga wato ORS na ce ki bashi
na gwada sau daya
a Laraba ba a yana ba wa yaro mai gudawa ORS har sai ya daina gudawar sannan a inga bashi kwayar zin daya har na kwana 10 ko da gudawar ta tsaya ki tabbata kin yi amfani da tafashashshen ruwa ko wanda aka tsaftace bayan ya huce sai ki debi lita daya domin hada faketin ORS din amma fa ki wanki hannayen ki da kyau sai ki dinga ba wa yaro kadan kadan da zarar ya shanye sai a hada masa wani amma in ya kwana a zubar da shi sai a hada mai sabo kina ji
eh ina ji
an kuma kika bashi ORS har na kwana 2 bai ji sauki ba to ki fada wa dana ku gaggauta ku kai shi asibiti
kaka ina alfari da ke a matsayin surukata
kin ganki ko
da zarar danka yayi gudawa mai ruwa sau uku ko sama da haka a rana ka gaggauta bashi ORS tare da kwayar zinc domin maida ruwan da ya rasa da kuma daidaita hanji idan sauki bai samu ba bayan kwana 2 a hanzarta zuwa asibiti
Minas so inje,
Barka da saduwa da kai cikin wannan lokaci na sujeda da zamu yi binciken kalmar Allah. Sunana Pastor Joseph Ishaku. Nassin karatunmu na samuwa cikin littafin Ishaya sura 58 aya 13 da aya 14. Littafin Ishaya sura 58 aya 13 da aya 14 ya ce, idan ka kawas da kafa ga barin aikin galalin kanka a ranar Asabat, rana ta mai sarki, ka kuma ce da Asabat abin marmari ne mai sarki na Ubangiji, abin girmamawa, idan kuwa ka girmama ta, baka aika sha'anin kanka ba, baka fidi naka nisashi ba, baka kuwa fadi zancen kanka ba, sa'annan zaka faranta zuciyarka cikin Ubangiji, ni kuwa zan sa ka hau bisa madaukakan wurare na duniya, zan yi kiwonka da gadon Ubanka Yakub kuma, gama bakin Ubangiji ya hurta. Allah shi manne sun sa albarka. Kan maganar mu yana cewa yadda za a kiyaye Asabbat, yadda za a kiyaye Asabbat, muna cikin addu'a. Ya Allah mahalici mai sarki a sama, mun gode domin ka ba mu maganarka wanda zai bishe mu cikin rayuwarmu a wannan duniya, rayuwa mai kyau wanda zai sa mu gaji mulkinka. Mun yi karatu, bari kai fasara na wannan nasi, bari mai sauraro ya fahimta, ya karba, ya amfani da shi domin daukaka sunanka. Mai wannan roko cikin sunan Yesu Kristi, domin kai ne mai ceto mu. Amen. Dan uwana mai sauraro, Allahnmu Allah ne na ka'ida. A cikin littafin farawa sura ɗaya ya gaya mana cewa cikin farko Allah ya yi halittar sama da ƙasa, ya ci gaba da halittarsa kwana na ɗaya, kwana na biyu, kwana na uku, har zuwa kwana na shida. A ranar shida Allah ya ba mutum mataimakiya mai dacewa. Sannan maganar Allah cikin littafin farawa sura biyu aya ɗaya zuwa uku ya gaya mana cewa rana bakwai Allah ya huta daga halittarsa. Domin wannan Allah ya ma rana ta bakwai albarka, ya sarkake ta, ya huta a cikinta kuma. Da Allah zai ba da dokokinsa ga yayan Isra'ila. A cikin littafin Fitowa sura 20 aya 8 zuwa aya na 11, annan ne muke samun doka na hudu, wanda yana cewa ka tuna ranar Asaba domin a kiyaye ta da sarki. Sai ya nuna mana cewa mutum zai yi aikinsa kwana shida, ya kuwa gama dukan aikinsa. Amma rana ta bakwai rana ce mai sarki, rana ce mai albarka, rana ne mai saduda, rana ne na hutu. Gama Allah ya yi aikin sama da ƙasa cikin kwana shida, ya gama dukan aikinsa, ya kuwa huta a kan rana ta bakwai. Abinda doka na hudu yana gaya mana kenan. Sai ya ce, bari dukan kowane dan adam a cikin wannan duniya shi ma ya huta a rana ta bakwai, wato ranar Asabbat. Doka ne na Allah. Sai ya zai ba mu hoto na yadda mutum zai yi hutu a wannan rana ta bakwai, rana ta Asabbat, rana mai sarki, rana mai albarka. A cikin littafin Ishaya sura 58 aya 13 da aya 14 inda muke karatu, ya nuna wannan hoton yadda mutum zai yi hutu ranar Asabbat. Yadda mutum zai ma Allah sujeda ranar Asabbat, sai ya ce, idan mutum ya kawar da kafansa ga barin aikin garin kansa a ranar Asabbat, rana mai sarki, ya kuma ce da Asabbat abin marmari. Abu na fari, bari Asabbat rana ta bakwai ta mako, wato Asabbat, ta zama ka abin marmari ne. Tun daga ranar Juma'a bari ka fara marmari na shiga ranar Asabbat, kai shirye-shirye domin shiga ranar Asabbat, rana mai sarki. Sai ya nuna kuma da cewa, yayin da ka ɗauki ranar Asabbat ya zama ka rana na marmari, ka san da cewa ranar Asabbat rana ce mai sarki a gaban Ubangiji. Domin haka za ka sarkake ta, za ka yi rayuwa mai tsafta, tafiya mai kyau a gaban Ubangiji. Ka mai da ranar Asabbat ya zama ka rana na girmamawa. Sannan ya saka nuna mana cewa, idan kuwa ka girmama ta, baka aika sha'anin kanka ba, wato wasu ayyuka na garin kanka, wato ko mu ce ka je kana saye da sayarwa ranar Asabbat, ka je kasuwa ranar Asabbat, ka je wani ayyuka na sha'anin kanka, na jin daɗin kanka a ranar Asabbat, idan har baka aikata wayannan ababa ba, ka ɗauki ranar Asabbat da sarki, rana mai saduda. Sai ya saka cewa, idan har baka aikata wani nishashi na kanka ba, baka kuwa faɗi zancen kanka ba, wato ya kamata ma maganan za mu yi ranar Asabbat mu san wani irin hurce-hurce, wani irin maganganu za mu yi ranar Asabbat. Sannan aya na 14 ya ce, sa'annan za ka faranta zuciyarka cikin Ubangiji, domin Allah ne ya faɗa. Sai ya ce, ni kuwa zan sa ka hau bisa maɗaukakan wurare na duniya. Duk inda kana tunani ya fi daraja a wannan duniya, Allah zai kai ka wannan wuri. Duk abin da kake so a wannan duniya wanda ya gamshi nufin Allah, Allah zai baka. Sai saka cewa zai yi kiwonka da gadon ubanka Yakub, da gadon ubanka Isra'ila, gama bakin Ubangiji ne ya hurta. Bakin waye? Bakin Allah ne ya hurta. Ba bakin mutum ba, ba bakin Musa ba, ba bakin wani ba, amma bakin Allah ne ya hurta wannan maganganu. Me da me ya kamata mu yi ranar Asabar? Me da me bai kamata mu yi ranar Asabar? Dan uwana mai sauraro, abu na fari, ranar Asabar ya kamata ka mika zuciyarka ga Ubangiji. Ka san da cewa ranar Asabar ya fitar da bam da sauran rana. Bari tunaninka, lamirinka, ayyukanka ya zama sujjada ne ga Allah Maɗaukaki. Kalamanka ya zama na ɗaukakan Allah. Ranar Asabar ba rana ne na zuwa kallon ƙwallo ba. Ranar Asabar ba rana ne na saye da sayarwa ba. Amma ranar Asabar rana ce ta sujjada, rana ce ta binciken kalmar Allah, rana ce mai sarki, rana mai albarka. Yayin da ka kiyaye Asabar da sarki kamar yadda Nassin ya faɗa, za ka samu albarku masu yawa. Allah zai maka albarkan da baka zazzato ba. Dan uwana mai sauraro, bari ka yi murmuri a kowane lokaci domin kama Allah sujjada a ranar da ya kebe tun farkon halitta har zuwa lokacin annabawa, har zuwa lokacin manzanni, har zuwa lokacin mu yau cikin wannan kwanaki na ƙarshe da muke rayuwa ciki. Domin Allah ya ce cikin wannan rana ba za ka yi aiki ba, cikin wannan rana ba za ka yi wani ayyuka na banza da wofi ba, cikin wannan rana ba za ka je gona ba, cikin wannan rana ba za ka yi wani ayyuka wanda ya saba wa nufin Allah ba. Amma bari dukkan zuciyarka ka mika ga Ubangiji domin ɗaukaka ga sunan Ubangiji. Ban sani ba mai sauraro, nufinka ne, niyyarka ne kama Allah sujjada a rana da ya kebe tun farkon halitta, rana ta bakwai, ranar Asabar, rana mai albarka. Idan wannan shine niyyarka, bari mu yi addu'a. Ya Allah mahalicci na sama da ƙasa, mun gode maka domin kai kai halitta na wannan duniya da dukkan abin da ke cikin su. Bayan da ka gama halitta, baka bar mutum haka ba, ka bashi rana wanda zai maka sujjada, rana wanda zai huta, wato rana ta bakwai, ranar Asabar, da zai dauke shi daban da sauran ranaku. Ba wasu ayyuka na gararin kai, amma duka shagulgulan mu zai zama domin daukaka ga sunan kai. Ka taimaki mai sauraro da zamu maka biyayya ta wurin maka sujjada a ranar da ya kamata. Wannan shine roƙo da godiya cikin sunan Yesu Kristi, domin kai ne mai cetonmu. Amen.
Ko ka taba tunanin yaya duniya za ta zama idan kowane mutum da ke cikinta kamar kai ne, wato yana magana, yana tunani, koko yana tafiya kamar yadda kai kake yi? Idan da kowane mutum zai ce matarsa ta zama daidai kamar yadda yake, koko yaransa su yi abu daidai kamar yadda yake, koko iyayensa ma su yi tunani daidai kamar yadda yake, to lallai ashe duniyarmu za ta zama wuri mara daɗi. Amma Allah ya yi mu muna da baye-baye daban-daban, muna da irin tunaninmu daban-daban, da irin ayyuka da muke yi daban-daban. Irin wannan ne yake kawowa duniya ta kasance da zaki da kuma armashi, har mu ji daɗin rayuwarmu a komai da muke yi. Amma abin da za ka tambaye kanka shine, duniyarmu a yau, idan dukkan mutane da ke cikinta daidai kamar kai ne mai sauraro, kana gani za ta yi daɗi? To idan ansarka i ne, to lallai tafiyarka tana da kyau. Wato idan mutane suka bi gurbinka, koko suka bi misalinka, wato komai zai yi daɗi kenan. Amma idan rayuwarka a karkace ne kamar tafiyar ƙaguwa, to lallai akwai sauran rina a kaba kenan. Amma akwai dama domin ka inganta rayuwarka, ka samu ci gaba. Babu wata makaranta a duniya da take koyar da ci gaba. Ci gaba yana zuwa ne daga halinka. Kada ka kasa fahimta ta, ba ina cewar kar ka je makaranta bane. Abin da nake cewa shine, zuwa makaranta ba shine ba da basiran zaman duniya ba. Kwarai za ka samu ilimi a makaranta, amma basirar yadda za ka yi nasara a rayuwa ba a samunta a makaranta, hali ne yake kawowa. Idan ko ka dogara ga Allah, zai sa ka inganta rayuwarka har ka yi tafiya yadda za ka zama gurbi mai kyau ga wasu mutane. Ka iya ba da wani abu da zai zame da amfani ga jama'a da ke kewaye da kai a cikin duniya. Saboda haka, idan kana son ka sami nasara har ka zama gurbi ga wasu mutane, ya kamata ka buɗe zuciyarka, ka inganta rayuwarka domin ka yi nasara.
Mai sauraro, anan zamu dasa aya da shiri na yau. na ba da gaskiya ka samu karfafawa da ginuwa ta dalilin sauraronmu. Sai a rubuta a tura mana shawarwarai ko kuwa wata bayani a adireshi email namu awrnigeria@yahoo.com. Mi sauraro, muna sa idon samun sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu, da kuma godiya zuwa ga Pastor Joseph Ishaku da Bishop wannan mako tare da Pastor Audu. Duka muna cewa mun gode. A madidina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Ese Lewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa ya'yan zaki sukan rasa, sukan jinwa, amma waɗanda ke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tana da muhimmancin addu'a da iyali da wayewar gari, da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.